أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بها كبرك مدسادوا وأن مسلا تيبي تارى البركة مسجد عثمان بن عفان دنتي قباد كراتم منا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم واللفا والسعد يوسف عبو عزيز رحمه الله تعالى وننشيني مجلس منا دريد ومشا بيركو شاشدة نعتنا لنا من تاب الروب تابا ها؟ شا شا ترى على أي دي دقبايا من لك أسيم دي إن شاء الله منا goma ga watan jimada sani hijira daga makka zuwa madina 1446 wanda ya daidai da 11 ga watan 12 a kalandar bature 2024 sati da ya gabata wancan mun tsaya inda muna cikin bayani akan istishhadu huku na Ammar bin Yasir ko mun kammala ha mukarewa muna cikin istishhadu mun muhara bayani akan abin da ya wakana a ma'arakatu Siffin ina kyauta zan anan lokaci ya mana hali nake cewa an Allah kai mu sati mai zawwa zami tsokaci akan mas'ala ta Aliyu da Muawiya yarda Allah shi tabbata a gare su shi abin da ya kamata ga ahlus sunna wal jamaa idan an ce ahlus sunna wal jamaa insha Allah mu ne masu riko da alqur'ani da sunna da abin da magabata na kwarai suke kan shi shine abin da ya wakana ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abu ne wanda bai dace ba ga wanda ba ko bar gurbi a cikin wannan al'umma ta manzon Allah irin ƙaryace-ƙaryace irin abubuwa da suka yi ta rubutawa wanda ba daidai ba akan abin da ya wakana na tarihi bai kamata mu biye musu ba kuma bai kamata mu ringa karanta su ba wajibinmu akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine duk lokacin da za a kira ɗaya daga cikin su mu neman mai yarda ta ubangije shi kuma mu kudurce a cikin ranmu lalle duk abin da ya wakana tsakankanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ijtihadi ne suka yi shi ko manzon Allah ya tabbatar mana duk wanda ya ijtihadi to zai dace a cikin ijtihadin shi idan ya dace yana da lada guda biyu idan bai dace ba yana da lada guda daya in ya akai kowa yana kan daidai mas'ala ce ta fahimta ni ga abin da nake kalla kuma ga abin da nake hanga kuma ga abin da na fahimta shi ma wancan ga abin da yake hanga ga abin da yake kalla ga abin da ya fahimta dalilin haka ya kai aka samu wannan rashin jituwa tsakankanin wannan gungu guda biyu inda abin da ya wakana runduna ce ta Muawiya da runduna ta Aliyu radiyallahu anhu Allah shi tabbata a gare shi kuma wa'annan runduna guda biyu kan wata rashin ko rashin wata fahimta ko akan wata fahimta ce wadda kowa ya fahimci abinda hankalin shi ya bashi kuma abinda yake gani shine daidai. Kaga Aliyu bin Abi Talib bayan an kashe Usman shekara ta 35 da hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka yi wa Aliyu bin Abi Talib mubay'a. Muawiya kuma a wancan lokacin shine yake rike da Kufa. Miyawa kana Muawiya yace a'a mu ha Usman dangi ne jinin mu ne ba wai musulunci kadai ya hada mu bare shi ba da kai dangantaka ta jini na yanda duk lokacin da za a yi wa Usman wani abu kai ko da Usman zai yi wani abu wanda ya dace Usman ya biya diya mu ne zan mu bada diya saboda mas'ala idan wani ya kashe dan uwan wani ɗan uwan shi bangaren ma'ahin shi su suke tattaruwa su hada dukiyar da za a bada a matsayin diya. To kaga su Muawiya su ne mafi cancanta akan Usman. Sai ce a'a ni a yanda nake gani ya Aliyu baban yarda da kai ba baban garshin cancanta ka ba akan ka kasance khalifa na khalifan khalifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba amma dai abinda nake gani shine a fara hukunci akan waɗanda suka kashe Usman yarda Allah shi tabbata a gare su saboda an san su waye kalkashin Abdullah ibn Saba ba yahude ne ya sanya riga ta musulunci ya zo ya gamu da wa'ansu bar gurbi a cikin musulmai ya karanta musu abin da ranshi ta some na Usman ya fifita ƴan gidansu da ƴan uwan shi ya ba su jagoranci kurun fara amiye ko ne sai ake yi yace to wannan abin wajibi ne kuma Usman yayi kaza suka tugumce shi akan wa'ansu abubuwa wanda ba su dace ba a tugumci Usman a matsayin shi ba kuma abin da suke tugumtar tashi dukkan su ba haka bane ba wanda abin ya kawo suka kewaye gidan Usman suka kashe shi suka miyan kan rago. Muawiya yace a'a a fara yin kisasi akan wanda suka kashe Umar. Aliyu bin Abi Talib yake ganin a'a ai mas'alar ba haka bane ba yanzu babu wani jagora ɗelakan wanda zai iya zartar da hukunci a cikin musulmai yana da kyau a ce yanzu an samu khalifa wanda zai wahada mutane akan kalma ɗelakka sannan yanzu a dawo a ringa lissahin suwaye suka kashe Usman sannan a musu kisasi. Kaga ba wani abu bane ba na azu a gani ba wanda za a ce a shi wancan kaza shi wancan kaza kurmurshin fahim ko ba a fahimci juna ba ina ganin a fara yin kaza sannan a yi kaza shi kuma yana ganin a fara yin kaza sannan a yi kaza. Muawiya yana gani a fara yin kisasi sannan a dawo mas'alan mubay'a. Ali bamu gani ba ban mutunanin da kai wani wanda ya hitantanta ka kasance khalifa wannan shine abin da Muawiya ya kudurce a cikin ranshi haka shi kuma Aliyu gani yake yi a'a a fara wahada kalmar musulmai a gudaya ya kasance da kai mutun ɗaya wanda in ya ce ku yi gabas gabas ɗin nan zai sannan a dawo a yi lissahin wanda suka kashe Usman a musu kisasi wannan shine abin da ya wakana tsankanin Muawiya da Ali hayyakai aka zo ma'arakatu Siffin aka zo aka gubza yaki tsakanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai dai abinda zamu fahimta shine rubbama ya kasance a wannan halin da aka shiga hali ne na zuciya sahabban manzo Allah ba ma'asumai bane ba kowanne yana kuskure iya ijtihadin ka iya abinda ka gani iya abinda kake saran shine daidai akan shi zaka tai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama rubbama ya kasance sun manta alhurumar jini manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kisan musulmi guda daya yayi sauki akan ubangiji ya rusar da wannan duniya kowa ai banda shi saboda alhurumar jini na musulmi duk da hakan bai hana ba suka zo suka hadu tsankanin su suka gubza wannan yakin shine can idan ka koma cikin suratul baqara ubangiji yake cewa walau sha Allahu maqatatalu walakinna Allah yaf'alu ma yurid da Allah ya ga dama ya kame hannayen su wallahi da ba su yi wannan abin ba amma dai Allah ya aiwatar da abin da yake so wannan ya kasance izina ce game da wanda za su biyo baya in dai aka samu sabani matakar ba tsaya aka yi kokarin dakile wannan sabanin ba a harkon lokaci to yana iya kaiwa a shiga cikin wani hali halin haulali kuma wannan abu ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hadi musu zai ya kasance kuma ya hadi musu a can baya da zaran mutuwar shi to za ku ringa ganin abin da buku taba tunani ba abin da kuke sa ran ba zai kasance ba zai kasance wa in ta'ammara alaykum 'abdun habashiyyun fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira in dai aka ce manzo Allah ya kaura aka zo wane da wane da wane su ne suke jagorantar mu, to tabbas za mu ga sabani ba akan abin da muke so ba. Hakan yawa kana tsankanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da ubangijin da ya so da hakan ba tawakani ba, amma dai manzon Allah an sanar da shi abin nan da amma zai kasance kuma ya kasance. Haka namu a gunsu shine mu yarda wa'annan mutanen kowanne daga cikin su bangaren Aliyu da bangaren Muawiya ijtihadi suka yi, kuma kowanne yana da ladan abin da yayi ne daga ijtihadi. Wanda ya dace akan ijtihadin shi yana da lada guda biyu, wanda kuma kuskure akan ijtihadin shi yana da lada daya. Mu a mazhabin mu na Ahlus Sunna wal Jama'a wajibi ne duk lokacin da aka kira ɗaya daga cikin su mu neman min yarda ta Ubangiji. Haka kuma Ubangiji ya umarce mu, kuma wannan shine hali na mummuni. Wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wa inda suka zo bayan su masu imani za su ringa cewa ya Ubangiji ka gafartawa wa inda suka gabace mu da imani. Su ne wa'annan wa'anda suka zamna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka zo baya suka rayu da wa'anda suka zo bayan suka rayu da sahabban manzo Allah wanda suka zo bayan su da wa'anda suka gabace mu da imani. Kaddam sanya kyashi ko hasada akan abin da suka aiwatar ga addinin musulunci. Idan ku muka ce za mu haka, to tabbas ba ma daga cikin masu imani. Idan ka dauki wannan shine halin ɗan Shi'a, shine halin Rafida, shine halin Khawarijawa. Suna ganin a ai kuskure suka yi, a ai wane, hatta da Aliyin da ɗan Shi'a suke bin bayan shi, Khawarijawa sun riga sun kaffara shi. Sun ce Ali a harkon al'amari mutum mai arziki ne, mutum ne mai imani, amma dai a ƙarshe ba shi da imani, kahuri ne. Subhanallah. Haka suka hudu Usman, suka ce awwalul ahd, Usman mai imani ne, amma dai ƙarshen rayuwar shi Usman ba shi da imani, ya mutu ba tare da imani ba. Mutumin da manzon Allah ya mai shaida, manzon Allah yake cewa wa zai yi kaza, illa mun ce mai da gina aljanna ba so ɗaya ba so biyu ba, abin nan yawa kana kai kurum zikaukatan banza ka ce wannan mutumin kahuri ne. Mu ji tsoron Allah akan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Haka manzo Allah yake mana wasiya, ku ji tsoron Allah akan sahabbaina. Duk wanda ya so sahabbaina dalilin soyayya ta ya so su. Inda ba manzo Allah labarin su ma ya kawo maka. Kuma duk wanda ya kyamace su manzo Allah ya ce fa bi bughdi abghadahum. Dalilin kyamar da yake mini ya kyamace sahabbaina. Haka wannan shi sanya wa'annan wanda suke kyamata sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zare musu imani, ba su da imani. Duk wanda kuma ya mutu a wannan halin bai tuba ba, to tabbas da kai al'amari a wurin Ubangiji. Da kai wata magana wadda Ibn Taymiyyah ya kawo a Majmu'ul Fatawa, magana ce wadda take cike da hankali, magana ce wadda take cike da insafi, adalci. Shine Ibn Taymiyyah yake cewa wa amma qitalus sahaba fa innahum lam yazhar fihi surur. Yace kaga sahabban nan da suka hadu a ma'arakati Siffin, suka yaki junan su wannan bangaren da wancan bangaren, ba wani wanda yake murna akan wai dan ya yaki dan uwan shi ko na samu nasara akan dan uwana. Ba a samu wani ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah wanda ya huto ko huskar shi ta nuna yana cikin har'a. Yake cewa bal zahara minhum lika'aba. Yace dukkan su wa'annan sahabban da wancan bangaren na Ali da wancan bangaren na Muawiya, kowanne da aka gama yakin nan a cikin bukin ciki yake. Yace wa mutamannau Allah ya ka, dukkan su sun gurace wannan abin da suka aikata da amma bai kasance ba. Wannan shine sifa ta mummuni. Duk lokacin da wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tsari na musulmi, tsari na mummuni shine duk lokacin da ya aiwatar da wani abu zaka gani ya tuno da bai yi badidi ba, zaka same shi cikin bakin ciki, cikin damuwa, cikin nadama akan abin da ya aiwatar. Kita kuma za ya dawo ya nemi gafarar zunuban shi, kuma da ɗaya rana ba za ka same shi ba ya huto cikin sa'annin shi ko cikin abukan shi ko a gari yana yayatawa mu muka yi kaza ko an yi kaza nayi kaza nayi kaza. Shi kuma mai hadari ya haɗi mana daga cikin sharaɗin tuba annadamu ala ma fata, yin nadama da duk abin da ya wakana.
shine ibn taymiya yake cewa wata manna Allah ya ka kowanne daga cikin su ya gurata da amma wannan abun bai wakana ba yace didda kasancewa shakara aliyun ba'du sahaba wa barra al-fariqain min al-kufr wal-nifaq yace cewa ali ibn abi talib ya gode wa ansa sahabbai akan gudunmuwa da suka bada a wannan yakin amma dai didda haka ali bai ce ba wancan gungun ai kahure ne ko munafukai ne ba yace wa ajaza tarahum ala qatala al-ta'ifa ala qatala ala qatala al-ta'ifatayn yace kuma ya lauzin mutawa kowa ya neman mu dan uwan shi yarda Allah ya ji kan wa'inda suka rasu ɗan wancan bangaren da wannan bangaren saboda ya san su suwaye sahabbai ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Ibn Taymiyya yake cewa wa amsali zalika min al-umur allati yu'rafu biha ittifaqun ali ittifaqu ali wa ghayrihi min as-sahaba ala anna kullu wahidin min al-ta'ifatayn mu'mina yace kwatankwatin haka ali da shi Muawiya da wa'ansu daga cikin sahabbai kowanne ya tabbatar ko sun yi ittifaki wancan bangaren da wannan bangaren dukkan su mummunai ne ba wani wanda ba mummuni ba yake cewa qarshe hidal qur'an bi anna iqtitalal mu'minin la yukhrijuhum an al-iman kuma al-qur'ani ya tabbatar mana wai mummuni dan ya yaki dan uwan shi mummuni wannan ba zai taba hudda shi ba daga addinin shi na musulunci ba zai taba kahurtar da shi ba shine ubangiji yake bayyana mana wa in ta'ifatani min almu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'u fa aslihu bainahuma wa aqsitu inna allaha yuhibbu al-muqsitin bil 'adli wa aqsitu inna allaha yuhibbu al-muqsitin yake cewa duk lokacin da wasu bangare guda biyu na mummunai suka yi hutu na hutu akan junansu yake cewa ku yi kokari ku sasanta tsakankanin su idan suka dawo alhamdulillah dama hakan ake so a sasanta a dawo kowa ya dawo ya san muhimmancin dan uwan shi ayi zaman arziki tare da juna amma dai fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra idan daya ta yi zalunci akan al'uwa yake cewa fa qatilu allati tabghi wannan wanda ta yi zalunci ta yi ta'addanci a kan ‘yan’uwarta to ku yaƙe ta hatta tafiya ila amrillah har sai ta dawo ta saitu a kan umarnin ubangiji ya ce fa in fa’at fa aslihu bainahuma idan ta dawo sai a yi sulhu tsakaninsu ya ce wa aqsitu wa aslihu bainahuma bil adli ku yi sulhu tsakaninsu da adalci kuma ku yi adalci saboda Allah yana son wanda suka yi imani kuma yana son waɗanda suke adalci a cikin al'amuransu sai ubangiji yake ya ci gaba da bayyana mana innamal mu'minuna ihwa lalle mummune a kowane hali suka tsinci junansu wane kuna adawa da shi wane ba dan bangaren ku bane ba wane ba dan kabilar ku bane ba wane ba siyasa ku dai ba amma dai mummuni kuke to wallahi ku tabbatar ku ɗan uwan juna ne yake cewa fa aslihu innamal mu'minuna ihwatun fa aslihu baina akhwaykum ku yi sasanci tsakankanin junanku wattaqullaha la'allakum turhamuna kuma ku ji tsoron Allah ko Allahnku ya shiganku a cikin rayuwarku ta yau da gobe kaga dai Ibn Taymiyya yake cewa fa sammahum mu'minina ubangiji kalkashin wannan ayar duk daga abin da ya kai ta huta ta yi ta'addanci ta yi zalunci akan al'uwarta amma dai aka kiraye ta da sunan mummuna yake cewa waja'alahum ihwa kuma ubangiji ya sanya ɗan uwan juna suke innamal mu'minuna ihwatun fa aslihu baina akhwaykum yake cewa ma'a wujudil iqtitali wal baghi duk da kasancewa wancan bangaren ya yaki wancan bangaren ya zalunci ko ya yi ta'addanci akan wancan bangaren shi kuma a wancan bangaren ba a yi ba hakan ba ko da an yi haka dukkan su mummune suke yake cewa duk da kasancewa da kwai wani hadisi wanda ake ambatawa ake cewa idza qatatala halifatani fa ahaduhuma mal'unun in dai gungu guda biyu na mummunai suka yaki tsakankanin su to ɗayan gungun hutsinannan gungu ne wannan hadisi ne wanda yake ba'ifi ko kuma hadisi ne wanda yake maudu'i shine Ibn Taymiyya yake cewa kadhibun muftara wannan hadisin da ake kawowa yace ƙarya ce wanda aka kaga akan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace lam yaruhi ahadun min ahli al-ilm bil hadith babu wani malami wanda aka nuni da su lalle malamai ne ake amsa hadisin su suka rawaito irin wannan hadisin idan aka samu irin wannan aka san ɗayan bangaren tsinannan bangare ne yace babu haka yace wala huwa shay'un min dawabini min dawawin al-islam al-mu'tamada yake cewa kuma babu wani abu ko ba wani a cikin wani littahi wanda muke ruko da shi wanda zaka samu irin wannan hadisin a cikin shi da haka wannan ƙarya ce ake yi shi sanya wannan mas'ala da ta wakana tsakankanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama misali ne akan zamantakewar tsakankanin mu da ƴan uwan mu kuma idan hakan targaye ta wakanu to gashi nan da mu an riga an samu halli ga abin da ubangiji yace mana kuma su ma waɗannan gahin da suka yi suka warware wannan matsalar da take tsakankanin su mu dai namu abin da yake wajibin mu shine mu yi kokari mu yarda da wannan sahabba kuma bayan mun yarda duk lokacin da zaka azza ambace su mu yi kokari mu neman musu yarda a gun ubangijin su radiyallahu anhum Allah ka kara yarda da su kasancewar da kai wanda zai zo irin wannan mas'ala ta Aliyu da Muawiya sai ya fake yilabarta maka abin da yake cikin littattafan su ko yanzu idan zaka dauki littattafai malaman ahlus sunna wal jamaa ba su cika kawo irin wannan mas'alolin ba ko a cikin littattafai na tarihi zaka samu kurum din isharar za a maka ga abin da yake wayo kana amma dai da zaka koma littattafan su abukan adawa na ahlus sunna zaka samu sun cika bayani akan haka duk abin da suke kawowa ƙarya ce da shashanci to irin su wannan wanda zai ji zai zo ya labarta maka qat'an kai tsaye zai sanya maka shubha sai ka tashi ka ringa ganin a ai Muawiya bai kyautatawa Ali ba bayan an riga an mai muwaya'a an ayyana shi ya kasance khalifa na manzo khalifan manzon Allah to dan me sanya shi Muawiya zai mai wannan abin za a sa maka wa'ansu shubha ka tashi kana zargin Muawiya shi kuma ka ji wani abu daga cikin sahabbin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda bai dace ba wallahi zai iya tuba maka imaninka shi sanya manzo Allah ya bayyana duk wanda ya kyamace su ko wani abu na daga kyamar wani sahabi ya shiga cikin to wallahi ba wannan sahabin kake hanga ba manzo Allah kake hanga shi kuma wajibi ne imaninka ba zai taba cika ba sai ka so manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sama da kanka sama da iyayenka sama da duk wani abu wanda kake so a wannan rayuwar ta duniya ka so iyallan gidan shi da wannan ne imaninka zai ya cika in shekara 1000 za yi imaninka bai kai haka ba ba ka kyamaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kale ka ga imanin Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi Umar yazo gun manzo Allah yace wallahi na waye gari manzo Allah ba wani wanda nake so a saman doran kasar nan bayan kai na sai kai yace wallahi har yanzu Umar har yanzu imaninka bai cika ba an hadi wa Umar barantana kai siriki ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gudunmuwar da ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gudunmuwar da ya ba wannan addinin an gaza wanda zai huto ya ce Allah shi kadai ne Umar ya huto ya ce he mun wadi a kashi a mana abin da za a mana aka ce mai imaninka bai cika ba ya ce wallahi manzon Allah duk duniyan nan ba wanda nake so sama da kai na hisanka akan kaina na hisanka akan ma'aihwana na hisanka a duk wani abu wanda na mallaka manzo Allah yace al'ana ya Umar yanzu imaninka ya cika to ne yana ɗaya daga cikin sharadin imani ya cika a cikin zuciyarka ka so manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka so iyallan gidan shi to duk lokacin da zaka ringa suka ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ka koma kai muraja'a imaninka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan su adilai ne mun sani ba ma'asumai bane ba isma ta Allah ce da manzon shi amma dai sahabban manzo Allah dukkan su adilai ne kuma duk wanda yi wani kokari akan wata mas'ala yana da lada guda ɗaya idan bai dace ba lada guda biyu idan ya dace wannan shine abin da ya wakana kalkashin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wajibin mu ne mu yarda kuma in dai muna son mu ma samun wanyewa a gobe kiyama to duk lokacin da za a kiraye sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wajibi ne ka neman mu yarda Allah yardar shi ya kara yarda da su kuma Allah ya kara mana soyayyar su Allah sanya mu tashi tare da su mu makwabtace su a gidan aljanna garanti gare su mu cikin mu ba wanda yake da garanti to in Allah ya taimake ka soyayyar su ta kai munzalin da Ubangiji zai iya tada ka tare da su, wata riba idan ka kyamace su ba kai ba su a gobe kiyama. Allah ƙara musu yarda, ya ƙara yarda da mu. Malaike cewa ishtaraka Ammar radiyallahu anhu fi Siffin wa kana yuqatilu ma Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa qutila yawma idhin radiyallahu anhu. Mas'alar karramallahu wajhahu a harkon karatun mu lokacin da muka zo kan shakhsiyya ta Ali ibn Abi Talib mun yi bayani, baya dacewa ga mazhaban ahlus sunna wal jamaa a ranga wannan mas'ala ce karramallahu wajhahu kamar ka tauye ga haƙƙin Ali yarda Allah shi tabbata a gare shi, kace radiyallahu anhu abinda Ubangiji ya yabe su da shi, abinda sahabbai suka yabi junansu da shi, kuma abinda malamai suka rubuta me karramallahu wajhahu, abinda wa'incan bargurbin ne wasu ke tutiya da shi fa, ba wani bambanci. Sahabi yake na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babbar daraja ta kololuwa shine Allah ya yarda da kai. Wannan ita ce abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ta kokowar ya zai Ubangiji shi yarda da shi, kuma kullun kokowar mu ya zai Ubangiji ya yarda da mu. Duk wanda Ubangiji ya yarda da shi an kare. Ka koma cikin suratul bayyina, Ubangiji ya tashi ya ban su, me yace? Ko da ya tashi ya ban mu me yace? Yace wallad innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyya jazaohum inda rabbihim jannati adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu anhu. A cikin Qur'ani wurare daban-daban zaka ga Ubangiji yana maka bayani akan yardan nan ita ce ake nema. Duk wanda Ubangiji shi yarda da shi ya riga ya sha. Misalin yaron ka ne a kasuwa, ka yarda da shi, mi zaka mi mallaka mai ko mi zaka yi, yayi duk abin da yayi daidai ne, kai muhasaba shi, ka zo ka ringa he ya maka lissayi taka dai bayan daya, ai yarda ta kawo haka. To ina to za a ringa wata kalma wadda bata wannan ba, yarda karshe ce, makuratar daraja ce. In Ubangijin ka yarda da kai, tabbas kana cikin ya aljanna, a aljannan ma ta kai akai ka firdausi. Allah ƙara mana, Allah ya yarda da mu, ya ƙara mana soyayya shi. Shine nan malai yake cewa Ali ibn Abi Ammar bin Yasir yayi yaki ko yayi musharaka yaki tare da Ali ibn Abi Talib lokacin da aka huta ma'arkatu Siffin, yace kuma a wannan yakin Allah yayi wa Ammar yarda Allah shi tabbata a gare shi rasuwa. Wa kana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama qad akhbara bi qatlihi, manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya ba Ammar labarin mutuwar shi. Ya hadi me a lokacin da irin hali wanda za a shiga, amma ga wanda za ya kashe ka, kuma ga irin kisan da za a yi maka, manzo Allah ya bashi labari. Kuma wannan baya daga cikin gaibu, wannan yana daga cikin abinda illa man irtada bir rasulin fa innahu yasluku min bayni yadihi wa min khalfihi rasada. Allah ya yarda ya baiwa manzon shi labarin abinda zai wakana. Wannan kuma abu ne wanda an hudda shi daga da'irar gaibu, duk abinda yake cikin gaibu shine abinda Ubangiji ya boye ba wanda ya san shi illa shi. Yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghta. Kaga iri-irin wa'annan abu ne wanda yake sanin gaibu ne ba wanda ya sani illa Allah, ko mala'ika Jibril da ake bashi itla'i ko ame wahayi ko ne yake gaban goshin Ubangiji ko shi bai san al'amarin ba. Shine lokacin da manzo Allah ya tambaye shi, yake cewa ko Jibril da ya tambaye manzo Allah ya ce me yaushe ne tashin kiyama, yake cewa mal mas'ulu anha bi alam min as-sa'il, me tambaye ba shi bane ba mafi sani akan wanda aka tambaya, da ni da kan dukan matsayin mu daya ba wanda ya sani. Shi sanya can a cikin karshen Luqman Ubangiji yake bayyana mana, yake cewa a wannan ta an'ami ce, wannan mafatihul ghaibi kenan, yake cewa abubuwa guda hudu wanda ba wanda ya san sanin sa in ba Ubangiji ba. Shige yake cewa inna Allah indahu ilmu as-sa'a wa yunzilu al-ghais wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu. Inna Allah indahu ilmu as-sa'a, Allah shi yake da ilimin tashin kiyama, ba wanda ya sani. Inda mun sani wallahi da kowa ya shiga hayyacin shi. Shi ne wani yake bada misali, yace wai yanzu wai da za a samu wani yanzu ya ringa cewa kai soranka awa ɗaya ka mutu, kai soranka sati guda ka mutu, yace wallahi tallahi ba wanda zai samu nutsuwa a rayuwar nan, kowa zai yi kokari ya saita, amma dai kuma tsari na Ubangiji sai ya boye kayan shi, tunda duk wanda Allah ya amshi ran shi to shi wa kiyama shi ta tashi. zaman jira ne zai kiyama ta tashi shine wannan malumai suke cewa duk wanda aka riga ya aka amshi ran shi to qamatu qiyamatu alqiyama shi shi wata riga ya ta tashi saboda rarar da aka baka kai abin da zaka amwani kanka an riga ya allike ta yanzu ka shiga cikin kabari jiraya zaka yi zuwa lokacin da za a yi busa ta farko a yi busa ta biyu ka tashi ka huto ka tai ka tsaya gaban ubangijinka ka jirayi kuma abin da zai waka na abin da dai ka aiwatar yi shine za a maka sakayya da shi Allah ka sanya mu amshi da tahammu ta hannunmu na dama shine nan yake bayyanawa yake cewa indahu ilmus sa'a wa yunzilu al-ghais wa ya'lamu ma fi al-arham ubangijin nan sheke sabkar da gizagizai sarkan muku da ruwa adadin abin da zai sabka a lokacin da zai sabka wannan ba wanda ya san al'amarin in ba Allah ba wannan duka abin da ƴan metiyo suke yi hashashe ne babu kat a cikin al'amarin ubangiji in ya ga dama sai ya juyi abin shi ko ya takaita ko ya kara kuma sono aka ce za a yin ba a yin ba sono aka ce za a zubar da mai yawa bai zuba ba sono aka ce kadan za a yin mai yawan ya zuba wannan al'amari ne na ubangiji wa ya'lamu ma fil arham Allah kadai ya san abin da yake cikin cikin ma'aiwa wannan duk irin yanda za a ce a ai yanzu an kai ana iya fahimta namiji ne ko mace ne wallahi ubangiji kadai ya san al'amarin shi shi ya san wannan ya huto ko ba ya huto ba shi ya sani in ya huto in mi zai wakana bayan ya cika 43 a cikin cikin ma'aihiyar shi 43 mani alaka mudga ko gudan jini gudan tsoka a aiko mai mala'ika ya busa mai rai ya umurce shi da kalmomi guda hudu arzikin shi ajalin shi dacewar shi da rashin dacewar shi wannan shine abin da kowa aka riga ya aka rubuta mai bayan da ma an riga ya an rubuta shekara 50,000 kamun a halitta sama da ƙasa ni zaka sha wallahi in muka mai da hankalinmu muka samu nutsuwa muka yi tunani akan ubangiji wallahi duk wani kubce-kubce duk wata dabara duk wani wayo wallahi ba namu bane ba duk yanda kake ji to ka tabbatar ho da kai wanda yake kula da al'amarinka wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid wannan jijiyar da take kai kawo daga kwalluwarka zuwa zuciyarka ubangijinka yayi kusa da ita ya sanya maka wanda suke kula da kai wannan wanda suke kula da kai duk lokacin da rana za ta hudo bayan sallar asubahi an kaiwa ubangiji kontran din abin da ka aiwatar duk lokacin da rana ta bayan la'asar ko rana ta kai hadawa sai an kaiwa ubangiji kontran din abin da ka aiwatar me zai sha a gaban ubangiji ka tsaya ka nutsu ka bauta wa ubangijinka kai abin da zai sanya gobe kiyama ka kawanye lahiya duk abin da kaga ya kubce maka dama ba a rubuta ba za ya same ka ba duk abin da kaga ka samu dama arzikinka ne wani bai isa hana ka ba dama ba ka same shi ba ka mai da al'amarin zuwa ga Allah ka yarda da dalle shi ne kuma qadirun ala kulli shay mai iko ne akan komai duk wanda kaga ya dace to kalkashin dacewa duk kalkashin ubangiji ne ya datar da shi duk wanda kaga ya kuskure to haka dama ubangiji ya ga dama ba zai taba dacewa ba kai kokari ka ƙara godewa ubangiji akan ni'imar da yayi maka ka nema ya ƙara maka daga ni'imar da yayi maka idan ya ƙara maka ka gode ya ƙara maka kuma ya maka alƙawarin zai ƙara maka to tabbas zaka wange lahiya Allah ka ƙara mana imani shi sanya daga cikin addu'an manzon Allah kullun yake cewa Allahumma jaddidil imani fi qulubina ya Allah ka sabanta imani a cikin zukatanmu to manzon Allah yayi wannan addu'a ina gani ina ga kai haka yake cewa wa ma tadri nafsum wa wa ma tadri nafsum ma za taksubu gada wa ma tadri nafsum bi ayi ardin tamut rai ba san ba abin da za ta aiwatar ba gobe ba
iqtaraba gobe ba a yanzu rai abin da za ta yi ba
baka sani ba ka hutar ga masallacin nan ko baka huta ba baka sani ba in ka hutar me zai wakana duka tsari naka he abin da ubangiji ya ga dama za yi وما تدري نفس باي ارض تموت كما ريبت سني با انا ذات موت نوى يتاشي يتي ناتهي ان داو ا وتان قصد دي يتهي با زي تبا داو با نوى اكاي ان ا جيدان سوانا ان ا جيدانكو با اي با جيدان سوانا اني قسا تا دوكي شي haka wannan tsari na Ubangiji yake kuma tilas dan Adam ka sallama wa Ubangijinka ba inda zaka ce ba a maka daidai ba ba inda zaka kai ƙara ba inda zaka ce a ka zannan ba haka ba naka kurum ka sallama wa Ubangiji shine ya kai kuma shi ya isa Allah datar da mu ya ƙara mana imani shine nan yake cewa fa ana ammarun qala daga ammar bin yasir yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa qala li rasulullah sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah mai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi yake cewa taqtuluka alfi'atul baghiya yace wani gungu na azzalimai na mujrimai su za su kashe ka ya kai ammar wanne ne wani gungu ne su ne wannan khawarijawan wanda suka yi aika aika gawa ga Usman yarda Allah shi tabbata a gare shi qala al imam az-zahabi imam az-zahabi yake cewa mu'alliqan ala ma hadatha baina ali wa muawiya fi as-siffin yana ta'aliki akan abin da yake kana tsakankanin ali da muawiya a wannan ma'araka a wannan yaki na siffin yake cewa fasabiluna al-kaff wal istighfar lis-sahaba yace mu dai mun takaita mun kame hannayenmu mun kame bakunanmu mun liƙe kunnuwanmu abin da yake wajibin mu shine mu kame halshinanmu mu kame kunnuwanmu da jin abin da ba haka ba mu neman mu wa'annan sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama gafara abin da yake kada tsahankanin su da junansu saboda dukkan su mummunai ne kuma su innan sun yi ka daidai da hurtan su baka kama ba ni ubangiji yake la yasawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullu wa'dallahu al-husna yana mana bayani akan sahabban manzo Allah yake cewa kaga na hurku wanda suka musulunta akai 13 da su a garin makka aka zo garin madina akai shekara 8 da su ana ta gugurmaya ya za yi a tsayar da daula ta musulunci yace ba za ka hada su ba matsayin su da darajar su ga wa'inda he da muka zo muka bude garin makka sannan suka shigo cikin musulunci yace ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa innam wanda suka gabata sun yi daraja na abinda suka bada na abinda suka aiwatar da addini suka yi wa addinin musulunci dan su dauka kashi sun yi daraja nisa ba kusa ba akan wanda suka biyo bayan su su kuma wa innam wanda suka biyo bayan su suna gungun sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda manzo Allah yake cewa da dayan su zai hutar da muddu guda daya na shinkafa ko wake ko na hatsi ya bada ko rubun muddu na shinkafa ko hatsi ko wake ya bada fi sabilillahi yace kai kuma wanda ba sahabi ba na manzon Allah ka kama mu ne daga tabi'ai har zuwa wannan karnin ka dauki kwatankwacin dutsen Uhudu wurin kilo 10 yanda yake tahiya wurin ton 300 da wani ko miliyan 300 da wani abu yaunin shi ka dauka dukkan shi zinariya ne ka bada fi sabilillahi wallahi bai kai ba muddu ɗe ko rubun muddu na hatsi ko masara da sahabban manzo Allah ya bada kaga wannan ya isa ya tabbatar maka da kai da su innan ba ɗai bane ba girman ya kai ko nisan ya kai nisan sama da ƙasa amma dai kuma ka zo ya kai bawan Allah ka ringa zagin wa'annan mutanen wanda yabo a cikin alqur'ani wuri daban-daban zaka samu ana yaban su لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا متانا دا أبنجزي يتي يا يرددسو لوكتن دا أكي ون أبنوا علي إنن ينانوا عثمان إنن ياشق غرم مكة من ذا الله يتي غهنونا غهنون عثمان شيك يبن هنن دا يين يابا ya wakilci Usman hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su Muawiyan nan suna nan suka dora hannayensu akan hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Ubangiji yace ya yarda da su kai ka zo ka ce kai baka yarda da su ba kai awa wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansari wal ladina ittaba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu an shine nan Imam Zahabi yake cewa mu dai aqidar mu ta ahlus sunna wal jamaa shine mu kame hannayenmu akan rubuta abin da ba haka ba na abin da yake kana tsayin kanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu kame bakunan mu mu tushe kunnuwan mu na daga abin da zamu shiga da abin da ba haka ba akan abin da yake kana tsayin kanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wala nuhibbu ma shajara bainahum amma dai mu rigaye mu kudurce wa zakatan mu ba mu so ba abin da yake kana tsayin kanin su abin ne su ma sun yi da dama tsayin kanin su mu ma da a lokacin nan muna nan to da ba za mu so ba irin hakan tawakkalin tsankanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa na'udhu billahi minhu kuma muna roƙan ubangiji ya mana tsani daga wannan wa natawalla amiral mu'minin aliyan kuma muna jubinta al'amarin ali bin abi talib na kasancewa shine khalifa shine wanda yi dacewa abi magana shi sau da kafa wannan mas'ala ce ta ijtihadi muawiya yana da lada yana da ladan mujtahidi lada guda daya in shine wanda ya kuskure in kuma ali bin abi talib ne ya kuskure yana da ladan mujtahidi lada guda daya in kuma shine ya dace yana da lada guda biyu amma kware ba mu ce a ai muawiya ne mai gaskiya ko kuma ali ne mai gaskiya a cikin al'amarin al'amari ne wanda kullun kowani zai zo ya labarta maka wannan labarin ka kame bakin shi ko kuma ka tsaida mai ruwan miya kai tsaye wannan hirar bakka da hurumin ka shige ta wannan sahabban wajibin ka ne akan su ka girmama su ka nemi musu yarda ta ubangiji da haka wannan mas'ala ce wanda kai baka kai ka shiga cikin ta ba ni ban kai in shiga cikin ta ba mu kame bakunan mu akan ta Allah ya datar da mu yace wa hasa ammarun radiyallahu anhu bidunuyi ajlihi mafi yawa rai idan ya zo ƙarshe za ka samu mutum yana ji a ran shi mai ban kwana ne da wannan duniyar shi a lokacin na Ammar ya ji a jikin shi lalle mun zo mu ma wannan ko ban kwana ko ƙarshen ajali ya zo za mu rabu da wannan duniyar sai mala ya kawo mana wani asar yake cewa fa anabi akwai wani hadisi fa anabi al-Bakhtari qala Ammar yawm sifina daga abi al-Bakhtari yake cewa Ammar yarda Allah shi tabbata a gare shi ranan da aka yi yakin Sufyan yake cewa i'tuni bi shurbati labani ku zo mini da makayi na madara qala yake cewa fa shariba Ammar da aka zo mini da wannan madara sai ya sha wannan madara thumma qala sai yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah mai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi yake cewa inna akhir shurbatin tashrabuha min ad-dunya shurbata labani yake cewa ya kai amma karshen abin da zaka sha a rayuwarka arzikinka na karshe wanda zai shiga cikin cikinka yace shine abin sha na madara ko madara ita ce karshen abin da zaka sa a cikinka shine arzikinka na karshe wanda zai shiga cikinka yake cewa to da haka ku zo mini da ita saboda ina ji kamar in muka shiga ba hoto ba kuma hakan ta wakala malaikawo yake cewa man alladhi qatalahu wane ne ya kashe Ammar dan Yasir yarda Allah shi tabbata a gare shi qila malin yace an ce qatalahu rajulun yusamma abul ghadiya wani mutum wanda ake cewa abul ghadiya shi ya kashe Ammar yarda Allah shi tabbata a gare shi qalahu fi rukbatihi ya soke shi a guyuwar shi fa waqa Ammar sai ya hadi fa qatalahu sai ya zo ya ida sa da shi ya kashe shi wakila kuma wa'ansu daga cikin malaman tarihi suka ce gairuhu wani abu koma bayan wannan abin da malam ya ambata mana wallahu alam yace amma dai Allah shine mafi sani ayaya aka kashe Ammar yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa ukhbira amru bin al-as manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba wa amru bin al-as labari akan Ammar bin Yasir yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa yaqulu inna qatilahu wa salibahu fi an-nar wanda ya kashe Ammar da wanda ya dauki silken shi da takobin shi da dabbar shi as-salib ko as-sulb shine duk abin da mutun ya huto da shi fagen yaki silke takobi abin hawa dabbar shi yace da wanda ya dauki wannan da wanda ya kashe Ammar dukkan su a wutar jahannama suke kaga wannan ya isa a ce maka wannan nan ya kai ayabe shi
wanda Allah ya ce wanda ya kashe ga autar jahannama yake ai kaga ko ko juji ne yace wanda ya tsangwame ka ka kawo mini shi in like shi ka sa ai kai dangata ne ai to ina a ce wanda ya kashe wani daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ne wanda Imam Ahmad ya hutar da shi kuma isnadin shi isnadi ne wanda yake ingantacce isnadi ne mai kyau yace duk wanda ya kashe amma da wanda ya dauki silken shi da dabbar shi da takobin shi dukkan su ta jahannama za su isa Allah kara musu yarda Allah kara mana soyayyar su Allah sanya mu makwabtace su a cikin gidan aljanna wannan sune sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya so su albarkacin manzon shi ya so su wanda ya kyamace su albarkacin kyamatar shi ga manzon mu ya kyamace su Allah kara mana soyayyar su sai shakhsiya ta 37 shine Salman al-Farisi Salman Bafarisi wanda dangantuwar shi tana kaiwa zuwa ga mutanen Faris Furs mutanen Furs su kuma aslan mutane ne wanda suke bautatawa wuta wannan shine al'adarsu shi sanya shi da aka tashi aka mai alkunya da ibnul islam dan musulunci Salman ya baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gudunmuwa iya gudunmuwa a cikin wannan addinin duk da kasancewa a shekara ta farko da hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kaddara mai musulunta yayi ta hashashan addinin musulunci ko yayi ta hashashan addini na gaskiya yake bi yake bi yake bi kamun zawwa da Allah ya kaddara wa Salman mutuwa kamun aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kamun riskan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama la mahala ta dan aljanna saboda yana bibiya addini na gaskiya shine addinin kristanci a wannan lokacin kamun aiko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kamun da'awa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta cimme shi kuma ka'ida ta addinin musulunci madama da'awa ta manzon Allah ta cin maka to wallahi ƙarya kake kace karki wannan addinin da kake tare da shi yahudanci ne ko kristanci in ku ka sake karke shi ka gani a iyayenka da kakannin ka ko maslahanka tana kan wannan addinin to zaka mutu a matsayin kahuri manzon Allah yake cewa ko annabi Isa ya sanku yace lam yas'ahu illa ittiba'i ba abin da zai wadatar da shi face ya bi ni ya bi shari'ata kuma hakan zai wakanu lokacin da zai dawo duniyar nan annabi Isa addinin musulunci zai shari'ar dai da muke kanta wanda muke karantawa yanzu da gobe da jibi ita ce annabi Isa zai hawo kanta zai tafi a kanta har zuwa lokacin da zai kashe dajjal ayi Musa ta farko kowa ya koma zuwa ga ubangiji shi man huwa malai yace wane ne wannan sahabi wanda malam zai kawo mana bayani cikakke akan musuluntar shi bayani cikakke akan gudunmuwa da ya baiwa wannan addinin na musulunci yake cewa qala al-hafiz abul qasim ibni asakir ibni asakir yake hadi mana yake cewa ai sunan shi wannan mutumin huwa salman salman ibnu al-islam shi ba wani dangantuwa wanda gare shi kurum shi dan musulunci ne amma dai ana mai alkunya da ana mai alkunya da al-Farisi ana mai laqabi da Abu Abdullah shine yace Abu Abdullah al-Farisi sabiqul furq al-furs bil Islam shine wanda ya riga ya duk wani ba Farisi Farisawa sune yanzu kake tsintarsu a Iran sune asalin wa'inda suke adawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke adawa da zaka samu wani nau'i amma dai in muka koma kan hadisin Abdullah ibn Mas'ud adawa suke da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna ganin hatta da Jibril bai musu adalci ba ai alini ya tantanta a baiwa wannan risala ai goshi a matsayin manzo ya kuskure ya baiwa dan uwan shi Muhammad dan suna kama wa iyazu billah kuma haka suke cewa ai Abubakar ya zalunci Ali ibn Abi Talib manzon Allah yayi wasiyi da wannan al'amarin na sirkin shi ne na dan uwan shi ne amma dai Abubakar yayi turmiye tabariya akan shi ne ya kare kuma ya sanya Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi ya kare ya sanya Usman sannan he da aka gama aka dauki Ali aka bashi saboda shi Usman zalunta ma almayi a cikin maganganun da suke wa iyazu billah
maganganu ne wanda ba su da dadi. Mutanen Iran, mazauna Iran, da irin yanayin gangan jikinsu da irin yanayin halittarsu su ne asalin Farisawa. Su ne asalin Farisawa. Wannan wuri, kwaikwayon wannan shi ne asalin inda Salmanul Farisi ya fito. Yake cewa sahiba Nabi sallallahu alaihi wasallama wa khadamahu. Ya abokanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ya zauna tare da shi kuma yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama khidma. Ba wani abu wanda ya kai a ce ka haka dubi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ko da zuba mai ruwa ne yayi arwalla. To ya zauna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shekara 9 da wata wurin 9 da sama, ko kuma wata 8 ko kuma wata 11 yana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Kaga wannan ba karamin ba ta goma shi bane ba, a ce ka zauna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, an yabe ka ko an kiraye ka ko an lissafa ka daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wa khasatan wa'inda suka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hidima. Yace wa haddasa anhu, kuma ya ji daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ya ba mu labarin abin da ya ji daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Da kai hadisi wanda aka rawaito su daga Salmanul Farisi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, yake cewa halin shi wannan mutuma yarda Allah shi tabbata a gare shi, yace kana labiban, mutun ne mai hankali, kai hankali gare shi. Ko abinda zai nuna maka kaleka zuwa lokacin da ya musulunta, zuwa lokacin da ya fahimci lalle addinin da iyayen shi suke yi na bautar wuta ba addini bane na gaskiya ba. Abinda kiristoci suke yi a wancan lokacin kamun zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine addini wanda yake dodar. Asuma kiristocin Salmanul Farisi yana ba mu labari da kai bar gurbi, da kai shashashu, da kai mutanen banza wanda malumai ne amma dai ci suke da addini. Yace ya zauna tare da wanda yake ci da addini, ashe an bashi sadaka arzu ta kanshi yake yi, morewa yake yi, ya tara dukiyar mutane a matsayin sadaka, yace wannan ba addinin kirki bane ba. Yace amma dai Allah zai kawo wanda zamu haɗu da shi, ya samu wanda mutane ne suna tsoron Allah, suna gudun duniya, duk abin da yake karantarwa na injila shine suke bi sau da kafa. Haka yayi malamai ɗaya bayan ɗaya har ya kai lokacin da ɗaya daga cikin ko malamin shi na ƙarshe yake ce mai, ba na tunanin a yanzu a saman doron duniyar nan za a samu wani malami mai irin manhajinmu wanda yake bin attaura, yake bin injila sau da ƙafa, abinda yake umarni na Ubangiji ya aiwatar da shi hani ya hannu. Ya ce ina tunanin babu wani bulbulinmu, sabida wa'innan mutanen tun lokacin nan suke yi harifuna kalima an mawadi'i wa nasu hazzab mimma dhukiru bi ولا تزال تطلع على خائنه منهم الا قليلا ممن انجينا منهم. Tun lokacin nan suke jujjuya kalmomin Ubangiji, abinda ransu bata musu ba a lokacin nan ma tunza shi suke yi, su yi abinda ransu yake so. Shi sai ya Salmanul Farisi yake ba mu labari, a'a a cikin nasin ma da kai wanda suke bin dokar Allah sau da kafa. Shi wannan malamin yake ce mai, ina ganin yanzu ho lokaci yayi na annabin ƙarshen zamani zai huto a cikin harami. Wannan kuma annabin ƙarshen zamani idan ya huto a harami, shi kuma haramin nan Ubangiji ya bayyana mana haraman aminan wa yatakhatafu an-nasu min hawlihim, ita ce Ka'aba a cikin attaurarsu da kai, a cikin injilansu da kai, saboda dama suna jayayya akan wane ne, ai annabi Ibrahim nasu ne, kuma suna ganin su ma wa'incan suna ganin annabi Ibrahim nasu ne, ai kamar yadda Ubangiji yake labarta mana a cikin suratu Ali Imran, ma kana Ibrahimu yahudiyyan wala nasraniyyan walakin kana hanifan musliman wama kana minal mushrikeen. Annabi Ibrahim inna namu ne mu musulmai ba naku bane ba, saboda ku kun canza kun bar dokokin Ubangiji kun bar addinin Allah da manzon da ya aika muku, haka kuma nasarawa nafsu shi annabi Ibrahim musulmi ne. Yake ce mai, to ka koma wannan harami, haramin nan yace annabin ƙarshen zamani lokacin shi yayi idan ya huto za ya dawo wani kasi ko wani wuri wanda yake cike da dibino. Salmanul Farisi yace na kama hanya nike ta tahiya har Allah ya hada ni da wa'ansu Larabawa, nace musu ina kuka yi, suka ce mun yi harami, mun yi kasashen mu na Larabawa Hijaz. A lokacin nan yace ina da Na ɗan tattara abin da na tara, an yi yaƙi na samu ganima, ina da waɗansu ‘yan shanu na wanda ba su kai guda goma ba da ‘yan kuɗaɗe na. Ya ce musu, to ga dukiyata nan, ga kuɗina nan, ga shanuna nan, ku amsa ku isar da ni zuwa ga harami. Suka ce sun aminta za su isar da shi zuwa ga harami. yace muka kama hanya mutanen nan suka ha'ince ni suka saida ni a matsayin bawa kaleka ka gani a matsayin amma a matsayin Salman a wannan lokacin wa shi kurum gaskiya yake nema tun daga abinda consign da malamin shi ya bashi kuma Allah mai cikawa ya tabbatar ne ba wani wanda zai iya bautatawa ubangiji ala basiratin irin shi a wannan lokacin ko zai dauki ilimi na addini a wurin shi in ba annabin karshen zamani ba yayi mai wasiya yace mai ka taita kurum shi ba dukiyar take mai ba ba komai yake mai ba inda ya ga dama sai ya zamuna tunda malamin shi ya mutu shi ma sai ya koma mamayin malamin shi khalifan malamin shi a'a shi gaskiya yake nema dukiyar nan ba ita ce a gaban shi ba ya bada a isar da shi amma dai a kullun Allah yana leka zuciyar bawa abinda ka kudurce a cikin ranka wanda kake so ubangijin kai tabbatar maka to ubangiji yana lekawa inda gaske kake wallahi zai ya tabbatar maka zai yassare maka hanyoyin da zaka samu wannan abu ka cimma abin da kake so ka isa zuwa gare shi yace ga abin da muka yi da su za su dauke ni su kai ni harami haramin nan ita ce makka muka yi alkawari da su ga kudi na na ba su ga dukiya ta shanu na ba su amma dai suka ha'ince ni suka saida ni yace da suka saida ni wani mutum ba yahudi ya saye ni sai ya yi da ni wadul qura kan hanyar madina yace da ya kai ni wadul qura wani mutum ba yahudi shi ma sai ya saye ni yasa ni kasuwa aka saida ni wannan mutumin ashe gidan shi a madina yake a nan quba yace ya tattara ni ya kai ni quba yace wallahi ina shigowa wannan wurin nace ubangiji ya mun duk abin da nake so yace inda aka bani labarin inda annabin karshen zamanin zai ya huto wannan wurin shine wuri ne mai dabino yanda malami na ya wasafa mun wurin yace gashi nan haka yace alhamdulillah sai mu tsaya mu jiraya yace yana bauta yana bauta yana bauta yace har yaji kururuwa ta jama'a sun taru ana cewa ai ga annabin karshen zamani nan ya zo garin Madina yace ina sama itaciya yace he wata ra'ada yace wata hajijiya ta kama ni irin na shauki abinda ka jima kake so ka ji labarin shi ka gani yace kurum wannan ra'ada he ta kama ni yace hannu kusa fadawa yace da na sabko ina zo na cewa mai gidana ba yahudan nan nace me wani labari ne aka ba ku wani labari ne ya iso gari yace he wanka mun mari kai a matsayinka na bawa ina kai ina labarin mutane wanda suke nadiya labarin gari labarin manya yace a'a yace abun ba da zahi za a dauke shi ba ni naji ne an ce labari shine na so in tabbatar in zo in ji abin da yake wa kanuwa yace bayan na gama aiki na tattara ɗan abincin da gare ni wanda nake dan tarawa yace na tattara na kai wa manzon Allah malami na ku ya ce min wannan annabin yana da tambari na annabtaka a bayan shi kuma annabin nan baya cin sadaka baya cin sadaka sai kyauta yace to bar mu fara jarrabawa kaga wannan shine yake tabbatar maka bambancin mai ilimi da jahili kaga ni da yake yana da ilimi akan abin zai ya tahiya tabbatar yace na dauki sadaka na tayi na kaiwa manzo Allah wannan abincin da gare ni na tattara na tarda manzo Allah nace me nashi an ce an yi bako a gari shi sanya nace ina da dan wani abu wanda zan amhanar da kai da shi sadaka ce gashi nan tunda ku baki ne gashi nan ku amhanar shi a matsayin sadaka yace ina bashi sai yace wa sahabban shi ku zo ku ci suka dauka suka ci yace to kaga lamba daya wannan abin da aka wadi mun haka ne yace na biyu yace ya dauko da binin shi kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah ga kyauta nan na kawo maka yace kai tsaye manzo Allah ya dauka ya fara ci ya bai wa sahabban shi yace to wannan wa da kai alama an ci kashi an ci kashi uku an ci kashi biyu a cikin uku yace to bari mu zo yace wata rana kurum na shirya na zo bayan manzo Allah na zamuna ina jiran mayahin shi ya kware in ga tambarin annabtakar da shi malami na ya wadi mani abin da yake rubuta a cikin attaura da injila yace manzo Allah ya zo ina bayan shi manzo Allah har ya fahimci abin da ni nake so in gani manzo Allah sai yayi rida in shi Salmanul Farisi ya zo ya runguma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sambata shi ya yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dogon hadisi ne zamu karanta shi insha Allah kaga wannan shi yake nuna ba kana labiban mutum ne mai hankali mai kahin hankali in mutum in bashi da hankali wannan abin duka ba zai sanya su a gaban shi ba rashin hankalin shi yake kawowa mutum ya fifita rayuwar shi ta duniya akan duk abinda zai kasance mai wanjajje a gobe kiyamar shi zai gani kurum kullun sha'awar shi yake bi da shi da dabba dukkan su daya shi san yawo ubangiji ya bayyana mana wal qad zara'na li jahannama katiran min al jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika hum al ghafilun ubangiji yake bayyana mana wanda duk lokacin da kurum sha'awar shi yake biwa abinda ran shi yake so babu hankali a cikin lissahin shi babu tunanin wannan duniyar wa karewa za ta yi mu koma zuwa ga ubangijin mu yake cewa dalilin sa aka yi wutar jahannama yake cewa mutane ne wanda suna da zuciya wanda ba su fahimta da ita duk lokacin da zaka karanta musu ka ce musu a kaza ne in ma sun jin ma to ji ne irin na jakki lahum qulubun la yaqil la yafa lahum qulubun la yaqiluna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha kunnuwa ne gare su kunnan kashi wanda kira baya shiga cikin shi ba sa fahimtar kira ba sa ji da wannan kunnuwan nasu ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام ولهم أعين لا يبصرون بها سنا da idanuwa wanda ba sa ganin basira da wannan idanuwa suna ganin duk abin da yake wa kanuwa tar kaza baki ne kaza hori ne amma dai ba za su taba hangen wannan abin da suka ganshi a matsayin shi na baki ba da idan basira shi kuma abin da ake so ya kasance a kullum mummuni yana da idan basira duk abin da zaka hanga ya kasance kana iya fahimtar wannan abin meye cikin shi ba tare da ka bude shi ba a dalilin me yasa aka kawo wannan abin dalilin me yasa ake aiwatar da wannan abin shin zai iya samu muni yarda ta ubangiji ya sanya in dace a gun ubangiji na da gidan aljanna ko ba zai samu muni haka ba kaga wannan shine gani na basira ka gani abin nan ya dace ko bai dace ba yace to duk wanda bai cikin wannan lissahin ulaika kal an'am yace wa'innan mutanen ba sa fahimta ba sa ji ba sa gani gani na basira yace kamar dabba suke kai balhum adal sun yi ma dabba bacewa kurum shi sha'awar shi mi zan samu in ci mai dadi mi zan samu wace zan aura in biya bukatuna ya za a yi mi alfahari a cikin ƴan uwa da amanna arziki ya za a yi a nuna ni lalle na kai ya za a yi in shiga kaza ya za a yi in gina kaza wannan shine manhajin rayuwar shi shi shine tsarin shi a rayuwa shi ya dora rayuwar shi akan shi yace to wannan dalilin sa aka yi wutar jahannama bal hum adall ulaika hum ghafilun kuma wannan sune gafalallu a rayuwar su musamman ba dalilin da suka zo rayuwar duniya ba dan shi ba ita kuma wannan rayuwar ka zo ne ka bautatawa ubangiji kasuwa ce ko wata inuwa ce ko wata dan bulaguro ne wanda zaka zo ka gitta idan ka koma ba zaka sake dawowa ba wannan dan damar da aka baka ka aiwatar abin da yake wajibinka idan ka aiwatar da abin da yake wajibinka zaka samu wanyewa a gobe kiyama kuma haka duniyar ma zaka wanye saboda duniyar nan wallahi wanda bai tsaya ba ya kiyaye dokokin ubangiji ba a rayuwar shi ta nan duniya wallahi ga tabbata ba wani dadi da yake ji a rayuwar nan ta duniya in mi ya samu in mi yake ci in mi yake in mi ya zama wallahi tallahi babu dadi a rayuwar shi ta duniya ka zo ka leka zuciyar shi ka leka har gaba wanda yake tattar da shi amma dai da imani da Allah da yarda da abin da ubangiji ya raba ya baka da yarda da duk abin da ubangiji ya kaddara maka da shine zaka samu sukuni a rayuwarka ta duniya in mi Allah ya baka to kana da kana'a zaka hakura ka yarda lalle da ma wannan tsari ne na ubangiji kuma hakan ya wadata ni da shi kuma ba inda yake ne ba inda zan iya kai kuka a kara mini ko a rage mini shine mai badawan kuma ga abin da ya bani na wadatu warda bima qasama Allahu laka takun agnan nas ka yarda da abin da ubangijin ka ya raba ya baka to zaka kasance mafi wadatan mutane wannan shine hali na mummuni idan ka ce ba haka ba to ka tada kanka tsiye zaka ringa hasada zaka ringa keta zaka ringa adawa zaka ringa kaza shi kuma dukkan su wannan ba sa daga cikin tsari na musulmi kuma ba sa cikin tsari na addinin mu na musulunci lokacin mu yaja afwan mu karasa yace haziman mutun ne wanda yake dabitan li amrihi mutun ne wanda yake taka tsantsan duk abin da ya shiga zaya aiwatar to yana bada kulawa 100% akan wannan abin da tiki daya yake aiwatar da dukkan al'amarin shi hakan kuma take gagarar mu a rayuwar mu ta yau da gobe duk abin da zamu cika da zamu shiga cikin shi to zaka samu zuciya biyu ci ana can ana nan ana bara ana karuwa to shi kuma Salmanul Farisi ko kuma tabi'a ta mummuni duk abin da zaka kama wallahi kai shi da ciki daya ubangiji ya sani wallahi zai sakanta maka tsarin amma tsarin Salman al-Farisi haziman yake cewa min uqala'ir rijali yana ɗaya daga cikin masu kaihin hankali a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wa ubadahum kuma masu yawan bauta a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wa nubala'ahum kuma manya-manya a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kai ka sani mutumin da manzo Allah zai bashi komandaman ta yaki kai ka sani wannan mutumin ba karami bane ba ka sani mutumin da sahabbai suke jayayya akan shi a salmanun minna muhajirai su ce salmanun minna al-ansar su ce salmanun minna kai ka sani wannan mutumin ba karamin mutum bane ba mutanen garin Madina suna cewa ai an bangaren mu ne ai ai ana aka tarar da shi ai mutumin mu ne muhajirai suna cewa a salman namu ne alissa hawar shi a cikin muhajirai ka san wannan mutumin ba karami bane ba abinda muka karanta daidai Allah ya bamu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mai iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana dan uwa da amanna arziki da suke bara adda muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi ya sanya albarka a ciki dan uwa da suke kwance a gida da wanda suke tattakawa da wanda suke gidan likita muna fatan kowa Allah koro mai sauki ya sanya abin da yake juyayi da shi ya kasance mai kafara Allah mana albarka yayi wa zuri'an mu albarka yayi wa abin da ya arzuta mu da shi albarka wannan kasa muna fatan ubangiji ya kawo mata dauki ya taimake ta yake mai taimaki wanda suke jagorori ya taimaki wanda suke rayuwa a cikin wannan kasa ya amintar da mu ya yalwata mana cikin arzikin mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika